بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العلي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أقول مع الله سبحانه وتعالى ديدا ودمو يورانا أكبر أشرين دا أكو جوات رمضان هجر ما أيكين الله عليه الصلاة والسلام daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 16 ga watan 5 haihuwa Annabi Isa alayhi salam shekara 2020 daidai. Mun dawo zamu ci gaba da karatun Al-Qur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. Da fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka a cikin farawan mu da gama huku dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramukallahu bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسليم تلك آيات الكتاب المبين.
الحمد لله الحمد لله أجيا من قوانا أرشان سورة النمل إن مكجئر أبوبوان دا الله سبحانه وتعالى يفتح أتكنتا na nasihohi da wazozi da gargadi da jawo hankula daban-daban wanda surar da ke biye da ita ita ce sura wacce Allah subhanahu wataala yake ce ma suratul qasas, sura mai bibiya ko kuma mai labarai. Wannan sura ita ce sura ta 28 idan ka dauko daga suratul fatihal kitab, kuma tana da ayoyi guda 88 a wata qira'a, a wata qira'a kuma tana da ayoyi guda 80 daidai. Ita kuma tana da kalma 441, tana da harufa 5,800 daidai. Ita ma tana farawa da bismillahir rahmanir rahim. Wannan sura ita ma ta fara da irin abin da ƴan uwanta suke farawa da su na Qur'anin baki, wanda a faɗo su kalmomi takaitattu wa'inda Allah subhanahu wataala shi ya san abin da yake nufi da su, sai dai in ya sanar da wani daga cikin bayin shi. Shi yasa kulle da aka zo kan irin wa'innan nake cewa tafsiri wanda yake ittifaki kowane malami ya yarda da shi shine a ce Allah shine mafi sani da abin da yake nufi da wa'innan kalmomi. Amma kuma wasu daga cikin malamai suna sanya ijtihadi, sai su ce Allah na nufin kaza, Allah na nufin kaza, Allah na nufin kaza. To ita ma wannan sura ta fara da kalmomi guda uku: ta'un, sinun, mimun. Malamai masu fassara wa'innan kalmomi suka ce ta'un din nan Allah subhanahu wataala ne yana cewa uqsimu bi taharati qalbi rasulillah, ina yau rantsuwa ne da tsarkin zuciyar manzon Allah. Zaka ji Allah na cewa ma kazabal fuadu mara, zuciya bata yi ƙarya ba ga abin da ta gani na Allah. Daga zuciyar da ta ga Allah ko tsarkiya tabbata gare ta. Haka nan sinun din nan shi kuma Allah subhanahu wataala yana yau rantsuwa ne da asirin shi tsakanin shi da masoyin shi, asirin da ke tsakanin Allah da masoyin shi yake rantsuwa da wannan tsarkin. Mimun kuwa Allah subhanahu wataala yana yin rantsuwa ne da baiwar da ya saukan mu dukkan halittar shi. Ka san ko babu dan adam wanda bai da wata baiwa ta Allah tare da shi. Allah subhanahu wataala ya ce tilka ayatul kitabil mubin wa innan wannan ma'anar tilka din malaman tafsir suka ce tana amfani ne a matsayin haza wannan ayoyin littafi ne littafin ko mai bayyanawa mai yin bayani tsaye bayan tsaye dan me don a fahimci hikimar Allah da ikon Allah da kudurar shi da abubuwa daban-daban na'am
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون
نعم
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
وإذا أن السورة دام أنت متى سورة القصر كوي كيس أي sai ta tafi zuwa ga magana annabi Musa alaihi salam sakamakon darajar shi na yana cikin ulul azmi min rusuli yana daga cikin wanda Allah ya magana da shi magana bayan nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya kawo magana annabi Musa saboda babban kafirin nan wanda ya da'awa Allah ta kashi ne Fir'aun wanda shi Fir'aun an ce asalin shi mutumin Farisa Farisa dai wannan Iran din nan yankin Iran asalin shi ba dan Misr bane amma dai iyayensu ne suka zo da iyayensu suka zo suka kafu a Misr saboda wasu dalilai waɗanda ya kawo su ya zama cewa su ƴan ƙasa ne amma baki shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana yake cewa natalu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi ya Rasulullah muna karanta maka labari in ace naba'u labari mai jaruman gaske muna gaya maka babban labari min naba'i Musa wa Fir'auna na daga labarin annabi Musa da babban kafirin nan Fir'auna amma fa labarin bil haqqi da gaskiya wannan maganar da muke gaya maka shine maganar gaskiya abinda ya auku tsakanin annabi Musa alaihi salam da Fir'auna la'anatullahi alaihi Allah ya ce kuma yana yin wannan ne bila haƙƙi da gaskiya liqaumin yu'minun amma fa ga mutane waɗanda suka yi imani suka kiyaye iyakokin Allah to su ne waɗanda Allah subhanahu wataala yake gaya ma labarin annabi Musa da Fir'auna na'am inna Fir'auna ala fil arabi Allah subhanahu wataala sai ya ce shi Fir'auna ala fil arabi yayi tsaurin kai a bayan kasa ba za ka ce ala ya daukaka ba a yana iya daukaka ya daukaka a mulki har yanzu ana fadin sarki amma dai nan tana nufin ala fil ard yayi tsaurin kai a cikin kasa waja al ahliha shi'an kuma ya sanya ma'abota kasa ya maida su jama'a jama'a ma'ana yayi wariyar launin fata a yanzu shine mulkin duniya ko wariyar launin fata dan afrika kaskantacce ne ko bature yana da daraja ba yahude yafi kowa girma balarabe yana da girman da ya samu daga cikin yahudawa ai shi haka duniya ke tafiya yanzu shi in an ce mutum dan afrika ne a duniya gani ake kawai kamar wata kura ce kawai wani kaskantacce ne wulakantacce shi yasa idan bature ko balarabe bai yawo duk wanda ya gamu da dan afrika kawai gani yake ya gamu da wani wulakantaccen mutum na faɗa anan idan ka je irin ƙauyukan ƙasashen Larabawa sai ka ga yara sun zo suna taɓa fatar ka suna shawa wai koko dai bukin gawayi ka shafa dai ba haka kake ba dan ba su saba ganin ka ba ko da haka shi Fir'auna yana daga cikin aikin shi wariyar launin fata da haka ya maida mutanen Misr da ya samu mulki sai ya zama ja'ala ahliha shi'an ya maida wasu jama'a madaukaka ƴan uwan shi wasu kuma ya maida su kaskantattu yastad'ifu da'ifatan minhu yana kaskantar da wasu jama'a daga cikin jama'ar garin Misra yazabbihu abna'u yana yanka ƴaƴansu maza wa yastahyi nisa'u yana rayar da ƴaƴansu mata innahu kana min al-mufsidin haqiqa lalle Fir'auna ya kasance daga cikin mabannaka abinda ya auku ya zama a garin Misra akwai kabilu guda biyu manya-manya kabilar Banu Isra'il sune ƴan kabila annabi Musa kamar sune ƴan gari kabilar Kibtawa sune madaukaka amma sai ya zama an samu irin matsalolin nan da ake samu ko yanzu a kasashen mu a birane sai wata sana'a ta zo ko wani abu na ci gaba ya zo sai kaga baki sun kama yanzu misali ka dauka ko a irin nan yankin arewacin kasar mu da duk inda kaga ana saida wasu kayayyaki wanda suka shafi kawo su ake daga waje za ka cewa ɗan gari ba su yanzu da idan ka tashi kana neman wasu kayan mota kawai kayan mota irin Lahadi ne sai a ce ma ba za a samu ba dan me duk masu saida wannan kayan suna coci yamurai ne da kirtoci da sauransu in ka dauki kasuwanci da in ka je kasuwa ya ka lissafa shago goma din na baki ɗaya ne na dan gari shi dan gari ai garinmu ne sai dai ya koma inuwa ya zauna bako ne bako ne kuma he bako ya zo ya sai gidan uban shi ya sai gidan uwan shi sai kaga yana neman ya rinka zaman dan dakon shi ba ka kasuwanni suke bada to irin wannan abin shi ya shafi banu Isra'ila suka zauna su kuma kiftawa da suka zo suka yi ta yin abubuwa na noma na ci gaba a Misra kuma duk wani abu da za a ci gaba na ilimi haka aka yi ta yi ko ilimin zamani da ya zo nan kasa ya aka yi da shi ba haka aka yi ba Hausawa musulmi suka ki da yawa manyan kasar nan aka zo aka ce ma mutum ka ba da ɗanka za a sa shi boko sai ya ɗauki bawa ya bada ko ya kamo ɗan talaka wanda bai da iko ya bada shi ko nashi yana nan yana jiran uban shi ya mutu a naɗa mai rawani ko sai ga shi ƴaƴan talakawa da ƴaƴan bayi sun zama shugabannin kasar ba haka ake yanzu ba akwai wani babban sarki a nan kasar da aka je aka ce sai ya bada ɗan shi sai ya ɗauko ɗan bawa ya bada sai da ɗan bawan ya yi minista dole in ɗan bawan ya je fada dole shi ma ya tashi hukumar wannan matsala ita ce ta auku ga mutanen banu Isra'il a Misra suka ƙi yin komai suka ƙyale ƙiftawa baki suka zo suna ta mamaye abubuwa har mulki ya kwace daga hannun banu Isra'ila ya koma hannun Fir'auna to ana nan shi Fir'aunan nan sai bokayen shi suka gaya mashi shi wato yanzu dai gashi kayan mulki dan Fir'auna ya shekara 400 da wani abu akan kujeran mulki kawai gashi kayan mulki to amma cikin buge-bugen mu mun gano cewa cikin banu Isra'ila can za su haifi wani ɗa wanda wannan ɗan zai kwace mulkin ka ta dalilin shi mulkin ka zai salwanta sai ku ƙara bincika suka ce to sun bincika ba a wannan shekarar za a haife shi ba suna tunanin shekara ta gaba ne to da ka bani Fir'auna sai ya ƙyale bai yanka ɗan kowa ba amma shekarar gaba na kamawa kawai sai ya baza masu leƙen asiri maza da mata duk inda aka ga wata mace da ciki sai aje mata wakiliya duk inda aka ga mace da ciki aje mata wakiliya duk inda an ji an haihu sai aje a ɗauko ɗan a kawo Fir'auna ya yanka yayi wani rami sai ya jefa a ciki da wannan shekarar ta zo ya gama yanke-yanken shi shekara ta gaba ya suka ce mai ba shekarar ba ce to a wannan shekarar ce aka haifi annabi Harunu ɗan uwan annabi Musa da aka shi ba a yanka shi ba shekarar gaba da za a haifi annabi Musa aka ce ita ce shekarar da za a yanka kuma ga cikin annabi Musa kenan aka ɗauko wakiliya aka aje ma mahaifiyar annabi Musa tana sa ido a kanta an ce daga ranar da aka gaya ma Fir'auna cewa za a haifi ɗan da za a kwace mulkin shi zuwa ranar da aka haifi annabi Musa sai da ya yanka jinjiri dubu tiskin shi kenan mahaifiyar annabi Musa alayhi salam sai Allah ya mata wata karama da rana sai shiki ya shafe kawai kamar na mai cin tuwo ai ya zama ita wannan mai sa ido a kan ta ko kina da ciki ce ina da ciki in dare ya yi ko sai ciki ya girma haka akai a lokacin haihuwar annabi Musa yake da kuma Allah ya tashi nuna kudurar shi sai ya zama an haifi annabi Musa da hantsi kuma ita wannan ɗan ne ake ce mata ne ɗan mai za ido ɗan leƙen asiri tana nan a gaban ta aka yi nakuda aka haifi annabi Musa kaga sai me sai yanka to mallan annabi Musa na faɗowa duniya dama annabawa ka suke kawai sai ya faɗo da wani irin haske ya mamaye mahaifiyar tashi ya mamaye wannan mata ya mamaye gidan baki da to bayan ta haifai sai sai dinna Hanna mahaifiyar annabi Musa tace mata to ga yaron na haifa ki tafi da shi na dogara ga Allah sai tace ina tace ai san da nake ma dan nan yafi san da kike mai ba zan ba da shi yanka ba ki koyi abin ki da tafi ina labarin mai ciki tace ai an yi barin ciki to ina alama an yi kwari tace to sai aka tuhume ta Fir'auna yasa aka daure ta ya samu wasu manya manyan fajiran yace su je su zo da ta suka je ta kuma su mahaifiyar annabi Musa alaihi salam saboda tashin hankali ta sa irin obe din nan da ake gasa furoji wannan su al'adar mutanen su kowa na da nashi a gida ne kawai daga jin tashi hankalin gasunan sun to kawai sai ta nanna da annabi Musa a cikin tsuma kawai sai ta jefa shi cikin wuta ina da an yi kwarin da duk binciken da za su yi a nemi jinjiri a wuta duk suka binciki gidan ba annabi Musa suka tafi bayan sun tafi kawai shi kuma annabi Musa yana cikin wuta yana ta bacci sai ya farka annabi Musa yana farka ya kuka mahaifiya ta duba wata sai inda su jefa shi ba duba tana duba kofi sai daga annabi Musa alaihi salam wuta na ci balbal shi kuma ya hankalin shi kace ba Allah mai ma annabi Ibrahim kuni ya na kuni barkatan wa salaman ala Ibrahim ba kenan ta dauko annabi Musa ta ci gaba da rainan shi kwana daya hankalin sai yake nasuwa rana ta biyu sai ce kaman za ta dau annabi Musa ta kara jefawa a wuta ta koyi sai ce shakkun to wancan ho bata sani ba shikenan sai ta tafi gun wani mutum kafin ta ne haka sai yayi ta ce Allah ina son kai min akwati akwai abin da zan yi ta ga mai fadin akwati da tsawon akwati shikenan yace me zaki da shi karshe ta ce kai da na haifa ban san Fir'auna yanka shi nake son kai min akwati suka shirya ya mata akwati saboda yaudara ya dauko akwati ya zo ya kawo mata sai ce to sadan mu gani ta dauko annabi Musa ta sa ciki ai yana gani fajiro sai wajen Fir'auna gida kaza an haifi jinjiri ni ne mai akwati to lokacin da ya je Fir'auna ya fito yana kokarin ya fara magana kawai sai Allah ya juya harshen shi sai ya dinga maganganu yana gwaranci aka rasa gane abin da yake ne sai ga wani ku bashi kashi korin shi aka bashi kashi ya dawo ya ƙara koma sai da aka yi haka karo uku da shi ce kai to sha'anin nan dai na ubangijin sammai ne da aka na cire hannuna rana ta biyu kenan rana ta uku sai aka ƙara ce musu lalle cikin dare an ji kukan jinjiri a gidan da aka makota aka yi ta zuwa a ga jinjiri kuma tana nuna to dai magana ta fara watsuwa sai Allah subhanahu wataala ya mata wahayi kamar yadda za mu karanta nan gaba to shikenan Allah ya mata wahayi cewa tun da kin shayar da shi kwana uku kin gama naki ki sanya shi cikin akwatin nan in kin sanya shi cikin akwati ki lullube shi ki je ki jefa shi a ruwa mun maki alƙawarin za mu dawo maki da shi kuma ma mun maki alƙawarin cewa yana ɗaya daga cikin annabawan Allah to sai Allah ya ce mana ne
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
الله سبحانه وتعالى يقول ونريد منا نفي نيد هاي هو النبي موسى عليه السلام أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ميبيوا كوئن دا أكاكاس أن تجسوا أجيكين كتا وأن أكيان كأيانس أنا بوتد أيانس ماذا سنزمك أسكنتتو Allah ya ce to muna nufin idan mun an haifi annabi Musa mu yi bayyuwa gare su mu ɗaukaka su sakamakon annabi Musa wa naj'aluhum a'immatan musanya su zama jagororin al'umma wa naj'alahum al-warithin ko musanya su zama masu yin gado irin gadan annabta kamar yanda annabi Ibrahim alayhi salam yayin annabta ƴaƴan shi suka yi to muna son shi ma musanya cikin zuri'arsu akwai annabi daga cikin annabawan Allah shikenan haka Allah ya musu wannan baiwa na
ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يعذبون.
إيه ما كحليش. أوف. أيا كي يشوفون عندهم. كتاب عزيز. جوا. ونمكن لهم في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول على بركة إنسان النبي موسى نا مباس داما أشكن كسا. Ya zama cewa umarni da yin hani duk a hannunsu yake wani riyar fir'auna wa hamana wa junudahuma kuma mu nuna ma fir'auna da idansu su gani wa hamana da shi da babban wazirin nan nashi hamana wa junudahuma da kuma rundunoninsu guda biyu dan an ce shi fir'auna shine sarki shine abun bauta kuma shine komanda shi kuma Amana shi ba sarki bane shine komandan sojoji kuma shi dake bada umarni daga akwai rundunonin Amana akwai rundunonin Fir'auna Allah ya to mu nuna musu ma kanu ya zaruna abinda suka zama suna jin tsoron kwacewan mulki da tsukulewan mulki mu nuna musu suka ga abin da zai hawo na'am
wa awaina ila ummi Musa anarbi فإذا قمت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين
وشيكنا الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى سيمكي وهي زوا جماعة في النبي موسى وأما ككتشي دوان دعكي موهي إرن أنه تهزم النبي ولا نذير أنصاد mene kadu yusaba babu mace annabi to amma nan kuma gashi Allah ya ce yayi wahayi ha ita ma Maryam ba Allah ya ce me mata wahayi ba ko dan zuma ma ba Allah ya ce wa awhayna ila an-nakhl ba wa awhayna rabbika ila an-nakhl Allah yayi wahayi zuwa ga kudin jizo ai kudin kudin zuma to kudin zuma annabi ne kenan to shi wahayi yana da fuskoki daban-daban akwai wahayi na annabta akwai wahayi na ilhama wanda ni ma ana mun kai ma ana maka wahayin annabi da shine wanda malaika zai zo da sako da magana Allah wahayi na ilhama ko shine wanda kawai Allah zai cuso wani ilimi zuwa ga wani kaman kai din nan yanzu kana iya kana zaune kana da wata ɗan naira dubunka da ka koye kana ta tunanin za ka yi wani abu da ita to kai sharar daki kana nan kana tayan to wai da ni sharar dakin nan dubun nan ko na maida ta inda take sai kai ta tunani ko amma dai Allah idan sanin ka maida ta inda zai zo wajenka zaka ji an hadi ma ne ai sai dai ka ji wani sani kawai to wannan sanin shine ilhama Allah subhanahu wataala ya ce to wa awhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa muka sanar da ita an arziki cewa ki shayar da annabi Musa kan kwana uku wai za ki tsufi alai idan kika ji tsoron cutuwa daga annabi Musa fa alqihi fil yami ko fa alqihi fil yami ki jefa shi a cikin ruwa kaga na Allah bai kawo magana akwatin ba sai ya shafe akwatin shi daukai ki jefa shi a ruwa kuma idan kin jefa shi wala ta khafi kada ki ji tsoron cewa zai halaka wala ta zani kada ki yi bakin ciki daga raguwa da shi inna raduhu ilayki haqiqa mumu alqawlin za mu dawo maki da shi bayan nan waja'iluhu min almursalin kuma mu masu ji masu sanya shi ne daga cikin manzannin Allah to shikenan mahaifiyar annabi Musa alayhi salam a Allah ya kara mata yadda ta jefa annabi a Musa a cikin ruwa ana cewa ita sunanta yuhaiz wasu malamai sun ce sunan ta kenan yuhaizu an ce yan lawi ce dan annabi yaqub alayhi salam daka ita jika annabi yaqub ce shi kuma annabi yaqub jikan annabi Ibrahim. To shikenan bayan ta sa annabi Musa alaihi salam ta dauko shi da kanta ta zo bakin koraman Nil ta jefa shi. Ta jefa shi ta tsaya lokacin da ta jefa shi kawai sai ta ga kumfar ruwa teku ta yi wata irin guguwa kumfar ruwa ta zo ta dauke ta tafi da shi sai da ya kusa bacewa hankalinta ya tashi kuma sai kumfar ruwa ta dawo da shi gaban ta. Allah na jarraba imanin ta shin za ta yadda da dauka Allah biye da daukar ta akwati dawo gaban ta ta bude ta kalli annabi Musa ta ga bacci shi yake duk wannan cimaniyar da aka yi a ruwa ba wani abu kuma ruwa bai huda akwati ba sai mai da shi ta rufe ta sakai korama ta kara tafiya da annabi Musa sai da tayi nisa ta sake dawo da shi sai kamanta dauka kuma ga abin da ubangijin ta yace mata ta sallama ta kyalato da annabi Musa ya tafi tun tana ganin akwati tana hangen akwati akwati ya bash ta dawo gida ba da ta ba Allah da shi kuma Allah yayi alƙawarin zai dawo mata da kanta to ana nan sai zama akwati ta yawo a ruwa tun hantsi hajjari ya kwana sai da safiya ce daidai lokacin da Fir'aun yake fitowa an ce yana fitowa kamar da hantsi ya zo bakin koraman Nili ya zauna kawai sai aka hango wani abu wancan menene wancan menene wancan menene aka ce aje a dauko shi masu su suka shiga ruwa ana zuwa sai aga akwati ne aka dauko akwati aka kawo ga wani Fir'aun da shi da matar shi Asiya aka yi juyin duniya a kare akwati akwati ki karewa aka buga ina akwati ya ki ruwa aka wani ya ki shawar ki a mai da shi cikin ruwa sai aka yarda sai aka kawo shi ko kawo mu gani sai Allah ya bata karfin da tana taba akwatin to sai akwati ya bude ina budewa kuma kawai sai aka ga jinjiri yana bacci tun jiya da hantsi har yau da hantsi kuma baccin shi yake wannan ba kudura Allah a ciki amma ba ana taba shi kawai sai ya baka kuka ana dama ita Asiya tana bude akwati kawai sai hasken nan na annabta ya zo ya mamaye ta an ce ita ko ma ta Fir'auna ce amma ita ma tana cikin banu Isra'ila amma Fir'auna bai taba saduwa da ita ba saboda kafirci shi tun lokacin da ya zo yana nufin ya kwanta da ita a matsayin matar shi sai Allah ya dauko wata jaka a gidan Fir'auna he mai da ta kamar ita yaron kasaduwa da ita shi yasa shi bai da ta shikenan sai Fir'auna ya ce to wannan me shi ta haifa ba ta san mu kashi shi yasa ta ce ba ga to za mu kashi to dai ke mujin hajiya ne kawai sai hajiya ta ce mashi a'a ina wannan kikkiawan yaro ai ba za a kashi ba sai in Asiya shi ina ai kawai aje a nemo bayi su bashi mamali ina so da mun banda ka kidan a aka nemo duk bayin gidan sarki duk wanda ya ba annabi Musa sai ya ki shan mama kuka sai yana ƙara sama yana kai aka shi la cikin gari duk matar da ta san an yanka danta ta zo ga wani jinjiri dan Fir'auna ne idan aka shayar ta shayar da shi za a yanta ta za a biya ta albashi za a girma mata akan shela mata suka yi ta zuwa mata suka yi ta zuwa ita kuma mahaifiyar annabi Musa alaihi salam sai ta ji tsoron kada ta je a samu matsala sai ta aiki ya annabi Musa ya annabi Harun sai je gidan Fir'auna ki mana laifin a kai ko dan nan namu ne tana zuwa ta kalli annabi Musa a kai kai tana kallon shi sai ya daga ido ya kalle ta da haka sai ta maza ta dawo ta ce to wallahi in na shi ne an samu mai shayewa ce ba a samu mace ko ko in ji ta taho tana zuwa dan Allah ya jarraba ta ta dau annabi Musa alaihi salam sai ta bashi mama abu sai ya kansa ya kara dada kuka ana kawo kawo sai ta bashi da dama sai ya ansa an ce lokacin da ya anshi mama yana sha Asiya ta taso da kanta tana mata fifita an samu wacce dan matar sarki ya anshi mamanta yake bai wani evolution ne ce kai wannan ita ce kwashi az ya ce a shi bane ya dai zuwa hala ne ya haka to a takaice dai nan anan take aka ce nawa take san abin kabiyar ta albashi na kullun ko na sati ko na wata ko na shekara kuma za a rinka yi mata sutura gidan sarki har ta yaye shi kaga ta bahaushe ko da ake tawaye banza ta wace aka yi mata sai da Asiya ta tako ta zo ta rako ta har gida aka kawo hadimai wanda iyakarta da Annabi Musa ta dauma mata bashi amma duk bukatar da yake nema hadimai za su mashi kuma kullun sai sun dauke shi an dora shi kan dokin Fir'auna an kawo shi Asiya ta ganshi an maida mata ya kwana aka akai tai aka akai tai to shine Allah subhanahu wataala yake ce mana wa waina ila ummi musa an ardi fa idha khifti alayhi fa alki fi nabi wa la taqafi wa la tazni inna raduhu ilayka wa ja'aluhu min al-muslimin na'am
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قادرين
ودع النبي موسى عليه السلام haka jefa shi a cikin ruwa faltaqatahu al fir'auna sai mutanen gidan fir'auna suka tsinci annabi Musa alaihi salam iltiqat tsuntuwa iltaqada yaltaqidu ala iltiqat tsuntuwa sai suka tsinci annabi Musa alaihi salam liyakuna lahum aduwan Allah yayi wannan hukuncin ne dan can karshe annabi Musa ya zama abin kigare su dan me zai zo da wani abu wanda ba su so wa hazanan kuma ya zama bakin ciki gare su an ce wannan hazanan din bayan an yaye annabi Musa alaihi salam an dawo da shi gidan Fir'auna sai zama Fir'auna yana da wani lokaci da yake mu'amala da yara ko kafin duniya yanzu ba ana yin ranar yara ba ko a tara mu sarki kananan yara ko gwamna ko wani abu ya ga wasa da su ko to Fir'auna na da irin wannan ranar watakila ma ko tashi ce aka aro oho to shi kenan yana da wannan ranar da yara su zo su ta hawan shi su bai abin da to da za a yi ta wannan shekara an yaye annabi Musa kaga da waye cancanta ai annabi Musa na zuwa shi ya fara hawan kan Fir'auna da ya kama gemun Fir'auna ya jijjiga ya ja to sai da Fir'auna ya suma hankalin shi ya tashi da ya watsa ki sai ce mu Asiya kin ga yaron nan shi ne wanda mulki da zai karanta ta hannun shi ce dan kadda yi mun ban taba jin an taba yi mu wani makaruki irin ta ba sai a ba ka kai kare tsorata da yaron nan kare tsorata da yaron nan sai ce kuma yaron nan na da hankali duk abin da muke faɗa yana ji yana rakodin in an umarce shi da abu yana yi in yace ba haka bane bai da hankali sai ce to da ka taki gani sai ya samu wani dabino ci a shawo da kyau aka ba shi yace ai yana buƙatar wani sai aka ɗauko garwashin wuta sai aka aje dabino sai aka ce ma annabi sai ta ce Musa ɗau ɗaya annabi Musa da ya taho sai ya nuho dabino ya zo zai ɗau dabino sai mala'ika su fara liyan buge hannun sai ya ɗauki wuta da ya ɗau wuta Allah ya ɗauke zahir ya rike bai ji zahir ba yana sa baki sai Allah ya saki zahir sai ya yarfi shi kenan yana yarfewa sai ya zama harshen annabi Musa bai iya fitar da wasu haruffa shi kenan annabi Musa alaihi salam ce to kaga yaran nan nace ma bai da hankali yanzu mai hankali ya dau wuta ya sa a baki ce to ai shikenan shikenan ka zan sa kare yawa ba ba a dan ba ka san shi kafir ne sa kare ne yanzu kalli wani abin da za ka gane sa kare shin kafir da Allah yanzu kafir in yana da mata akwai abin da yafi so kaman matar shi to amma kan dula kancin da yake mata idan kafir ya tashi shi in zai yi sai ya dogon wando har kasa ya sa safa ya sa necktie ko ya sa safa ya sa kwabashin nan kuma sai ya sa singile ya sa shirt tare ya wuya ya dora coat ya sa necktie wai duka a ga jikin shi nan sai ya zo nan wani ma sai ya sa safa amma matashiwa sai mata su kira rabin cinya ya mata riga iya ci biya koma tsatsa abinda kake so kana wulakan tashi kalli in ka gari zai je bayi ko sai ya je tsaka ruwa a kwari sai ya je hau masai sai ya bayan gida eh futsari ba zai wanke ba sai zo ya shiga kwanin sai kuma ya dauko jarida ya kwanta da bayan gidan nan da futsarin nan sai sun tsumu da ruwa kuma sai ya diba ya wanke wanda ba sa kawo shin gajiri ba gajiri ya samu kare sai ce duk abin da ya mallaka ya ba karan aita sai mai nama shi kuma kullun inda ya samu dan abin da ya ci shikenan kullun yana cikin yunwa karan shi na koshi saboda haka kafiri ma hukaci haka Fir'auna ya kira ka da an buga mai misali sai ya gane Allah subhanahu wataala ya ce ya kula mu azuwan wa hazana dan ya zama cewa abin ki ne gare su kuma ya zama bakin ciki gare su inna fir'auna wa hamana wa junudahuma haqiqa fir'auna da wazirin shi hamana da rundunonin nan nashi guda biyu kanu khadiin lalle sun kasance masu kuskure ne can baya Allah ya ce musu mabannata ya ce musu ma kanu yahzaruna nan kuma ya ce musu khadiin masu kuskure ai in ba ne kuskure ba ba ne dauko makashin shi aji a gidan shi da ka sun yi kuskuren dauko annabi Musa amma babban kuskuren ba su san abin da Allah ke yi ba na'am
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون
الله سبحانه وتعالى يجي بان أن يوانا وقالت امرأة فرعون سيما تفرعون تتي إتسي آسيا الله يكارا متقصن شيدي إتي آسيا إنا لوكا شندا akwai can cikin alqur'ani in muna tafiya zamu je suratul mu'min akwai mu'minu ali fir'aun shi wannan mu'minu ali fir'aun shine ma'aifin sayyidatina asiya kuma ya zama ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi Musa kuma lokacin da aka yi mitin nan zamu zo karatun nan gaba shine wanda ya bada labarin ga annabi Musa cewa fir'aun ya ce a kamo shi a kashi kuma ga eshi a gidan Fir'aun da aka ita tana da imani da yake imani da annabi Musa da aka lokacin da abubuwa suka kore mai Fir'auna da ya gane mata yi imani kawai sai ya sa aka daure ta aka daure mata hannuwa aka daure mata kawahuwa aka rinka shanya ta a rana idan rana ta take sai a rinka dauko ta fasashen man gelo ana zuba mata amma duk da haka dai bata canye imani ba Fir'auna sai ya ce ma zama ta azaba ta mutu sai bata mutu ba ta mutu bata mutu ba Fir'auna ya fushi ya dauko wani mashi ya zo ya caccaka mata a matancin ta har sai da ta mutu kafin ta mutu kawai sai ta daga ido ta ce rabbibni li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min qawmiz zalim sai Allah tunda Fir'auna ya mun wannan ya fitte ni a daki na ya fitte ni a gidan sarauta gashi sai kashe ni Allah ina roƙonka ka gina mun daki a wajenka kuma Allah ka tsewatar da Fir'auna da aikin shi ka tsewatar da ni daga azzalimai shikenan sai shahada to abinda zai baka mamaki kyautar da Allah ya yi mata sai ya ce alahira kin fi karfin ki aure annabi Musa ke mata annabi Muhammad wannan bai zai girma ba kuma tana daga cikin mata hudu da suka zo tarban manzon Allah randa yazo sai na Amina ta faɗa din an duba littattafan siyar za a ga wannan cewa ta ce tana cikin daki sai wasu mata guda hudu suka fito ta kusurwa daki ɗaya na zuwa ta ce ke wace ta ce ni ce Hawwa'u mata annabi Adam ke ba ta ce ni ce Saratu mata annabi Ibrahim ɗaya ta ce ni ce Maryamu mahaifiyar annabi Isa ɗaya kuma ta ce ni ce Asiya matar Fir'auna sai na mawon tace sai na ami tace haddasa hayr bin ni har sai naga ta dan ji kunya ta ashe sauka ce ke ji kunya sauka ta da ka matan manzon Allah ce kuma ya ishe kai girma ji tsakanin annabi Musa da sayyidina rasulullah amma tun daga can Allah ya rubuta ta ummahatul mu'minin da ka irgan zuwa gida ke za a zama ummahatul mu'minin to ita ta riga sai na sadisi ma zuwa gidan manzon Allah dan sai na kadisi ba ta rubi annabi ba Aisha ba ta tarbi annabi ba sai da ya girma suka ganshi suka so shi ita ko tun kan halice shi aka ce an daura masa kaga tana da daraja tana da kima amma ka haji a ce na ce tafi Khadija yauwa ka san mutane yau ba na ce tafi Khadija ba hadisin da yace tafi Khadija amma dai Allah ya yi mata baiwar da bai ma Khadija ba dan ta aure annabi tun ga mahaifin shi radiyallahu anha wa alihi wasallam sai sai masarki korata ainin liwala haba Fir'auna ka bashi ya zama sanyin ido na ni da kai dan me domin shi yaro sanyin ido ne ba za ka gane wannan ba sai ka samu mutumin da bai taba haihuwa ba kaga ga katan gida ga motoci ga komai amma in kaga yaro ya shigo gidan sai dai ya ce an aiko ni su biyan nan su ke nan bai ganin wani takalmi mai kyau ya suyo shi a ba wani bai ganin wata riga mai kyau shi a sai ma wani bai ganin ana siyan irbe duk wani abu za a kai ma yara shi ba wanda zai ba wannan akwai kwanci hankali kuma kalli darajar aljanna da Allah ya girmama ta masu yake cewa a cikin ta akwai wuldanu mukhalladun yara wanda za su tsaya kewa duk yanda ka sha wuya ka je kasuwa ko ka je gona da ka zo kowa gida ka ga go ga baba sai ka ji a rigima sai rage ma goma saboda haka shi da samara ce da zuciya Allah in ya azauta mutum da ƴaƴa ya gode ma Allah duk yanda ya baka su da yawa ka gode ma Allah in maza ya baka ka gode mai in mata ya baka ka gode mai kun kuwa su Qur'anin wa ina san ya baka ka gode mai wani na nan yau da za a ce ga wani mahaukaci na yawo dan shi ne yana su ba ki Allah ya tara maka kaga yanzu mu mutane ai ta fada ai wannan mala wace ƴaƴanta bakwai wace ƴaƴanta biyar kuma ga wata da ciki ga wata da waye wai kana fada to da kai da ƴaƴan Allah ce ya wannan halin da ku ya ku duk dan da ka gani gidanka kai wakili ne gon arzikin shi to da haka ƴaƴa sanyin ido ne kuma suna daga cikin waɗanda za su ceto a lahira wanda idan kana da ɗa ɗan karami ya mutu in dai kai hakuri Allah zai ce mala'iku sakamakon kai hakuri su je su gina ma gida aljanna sunan gidan gidan godiya kuma ɗan ka ɗan karami zai zo ranar kiyama ya cece ka kai ko babu komai ka mutu ka ba ƴaƴa duk lalacewa su ashi Allah ya ji kan kiyaye musu shi amin ko mu ji iskancin su amma kai in aka ce Allah ya ji kan kiyaye mu ba ɗan ka zai ce mu amin zaka ƴaƴa sanyin ido ne Allah ka ba musu ka ba masu albarka la taqtulu tace lalle kada ka kashe annabi Musa kada ka kashe wannan da asa an yanfa'ana ya kusanta ya amfane mu aw natakhizuhu walada ko ku ba rike shi ma a matsayin da kawai mu zo rana ɗaya mu ce to tunda ba mu da da daga yau Musa ya zama dan da mu wannan al'ada ce akwai abin da ake ce ma tabanni kawai ka samu dan wani kawai ka ce dan ka ne zai gaje ka zaka gaje shi amma dai musulunci ya hana wannan tun kan Zaid ibn Haritha wa hum la yashkurun Allah ya ce amma ba sun yi wannan aikin ba su san abin da Allah subhanahu wataala yake nufi ba na'am
wa asfa fa'adu ummi musa farida in kadat li tubdi bihi laula arfa'na ala qalbiha li takuna min almu'minin
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa asba fu'adu ummu Musa farigan sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta waye gari farigan babu wata damuwa tare da ita duk matar da ɗanta ya fashe hankalinta na kwance to amma tunda Allah subhanahu wa ta'ala can baya ce mata wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki haka sai ta waye gari farigan ba ta da wata damuwa duk wata damuwa Allah ya dauke mata ya mutu ya nitse a ruwa ya akai da shi Allah ya cire mata wannan damu Allah ce in ka dinna tubdi bi ko da yake ta kusanta ka bayyana da damuwar ta game da annabi Musa da fara billah neman labari Allah ko an ji labarin an tsinci wani yaro a ruwan nan a kwati Allah ce ta kusata yi haka laula arbatna ala qalbiha ba dan dai mun yi wani dauri a zuciyarta bana hakuri mun kama zuciyarta mun sa mata hakuri Allah subhanahu wa ta'ala yace mun yi wannan ne lita kuna minal mu'minin dan ta kasance daga cikin masu imani to nan mahaifiyar annabi Musa Allah ya ce yi mata wannan ne dan ta zama daga cikin masu imani amma lokacin da Allah ya gaya mata wannan wa annabi Musa ma na jinjin Allah ya tabbatar da cewa tana da imani to ina kuma ga iyayensa ya tawo su wanda su tattare da mu Allah ce masu imani ne akan imani ya halice su ba wata alfahasha tare da su qalal ukuti
wa qalat li ukuti qussi fa basarat bihi an jinrin wa hum la yashkurun
wa qalat li ukuti shikenan sai mahaifiyar annabi Musa alaihi salam tace ma ɗan uwa annabi Musa ana cewa ita sunanta Maryam qussi bibi labarin yaron nan tunda an yi shela a gari an tsinci wani yaro ana neman mene mai shayar da shi dan bibi labari ce gidan Fir'auna ki dan bincika kici ana da labarin tsinci yaro din kuma an tsince shi kiga shi shire ko ba shi bane dan haka sayyidina Maryam da taje faba surat bihi sai ta kallo ga annabi Musa faba surat bihi an julibin sai ta kallo ga annabi Musa ta gefe bata je mai gaba da gaba ba ta dan leka ka wa yaron da ake neman nan ta dan duba shi kuma yana jin kanshin yan uwa kawai sai ya daga ido ya kalle ta Allah subhanahu wataala ya ce amma ba duk wannan da akai baki daya ko mun la yashkurun su mutanen gidan Fir'auna ba su san cewa yan uwa annabi Musa ba shi alaihi salam na'am
wa harramna alaihi almarabi'a min qab فقالت هل أدلكم على آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون
الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المضارع من قبل الله يقول لك حنا مع النبي موسى المضارع ما تام شايع دم ما تد ذاك ذو تباشلون ويشاء دي الله يحرم جاءنا مع النبي موسى يحشلون انت كذا قوة با النبي موسى بجنجري ko kai aka jefa ka ruwa kauna ka kwana kana tahiya inda kuka samu kuka sauka gaba dan Allah duk abincin da aka kawo ka tsaya ka ce ka dan dana aka ci to balle cin ciri annabi Musa alaihi salam kawai sai Allah duk da haka Allah ya rike mai yunwa kuma ya kawe bakin shi ya hana ya anshi maman wata mata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a min qawli fa qalat da ka wace ɗan uwa ta annabi Musa ya ce ana ta cikin mai shayarwa duk matar da aka bada nono bai ansa ba sai ta ce ala adullukum ala ahli baitin yakuluna bana yi muku nuni zuwa ga mutanen wani gida ba wanda za su shayar da shi ka ji hikima da iya leken asiri ko me muku ta ce a inna ta ana nan ita ma jinjirin ta kaza kaza ya ce a a tana bada shawara ne to ni bana muku nunin mutanen wani gida ba saboda iya leken asiri musulunci na da jasus dan leken asiri amma dan leken asiri yana zuwa ne da irin sifar mutana yana zuwa ne da irin mu'amalar mutana yana yin mu'amala ne da mu'amalar mutana misali yanzu misali aka ce ana leken asiri akan wata makarantar Islamiya amma ya aka turo in yamur yaya dan Allah da ce wannan ba konwa ko amma an dai sai a samu wani ustaz da ejjan lafiya shi da dan gemun shi shi ma ce ai mun zo ziyara ne kaza sai ne ki asiri sai ki gogo to haka ma a komai to da haka da ta tashi sai ya zama ta iya leken asira yasa kullum musulunci bai rabu da ɗan leken asiri kala kala na addini na mu'amala zaka iya zauna da mutum shekara da shekaru yana leken asirin ka yana bibiyar ka yana bibiyar ka yana bibiyar ka amma ƙarshe sai an gama komai in laifi ka kai ka yaran da aka kama ka in ka ce ba ka zama ce nan ba kai bane ka ce kaza a nuna ma hoto nan ba kai bane ku kaza ka rasa ya akai shi kuma ya kama gaban shi wataƙila ma ya ansa ko ka yazo ya ma jaji aka ramu kallon ashe haka akai Allah ya kyauta Allah ya akwai maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu lokacin da lamarin shi ya bayyana ya fara shiga ƙasashe sai aka ƙungiyar ƴan sanda ta duniya sai ta tura mashi wa'in leƙen asiri akwai wani babban shehi a nan ƙasa ɗan jihar Katsina ne ma da shi akwai cikin ƴan leƙen asiri an ɗauko ni cikin Larabawa an ɗauko ni cikin Turawa amma dukkansu sun zo da sunan cewa su tijjanawa ne da su ake waziba sai da yamma da su ake zuwa gonar shehu duk abin da ake suna tura rahoto abinda ake so kai a gano menene manufar shehu da akadi kawai sai a gane manufar shi dai yana son ya tsarkake zukatan mutane da ya tura su zuwa ga Allah wannan batura shi da kanshi ya tashi gaban shehu yace shi zai musulunta shi ba musulmi bane wancan balaraben da wannan dan Najeriya dukkan sai suka ce to su ba tariqa suke ba amma yanzu a ba su tariqa abinda zai baka mamaki dan Najeriya sai da ya shekara wajen 25 shike ce baran gidan shehu Ibrahim idan haka ko za a bincike ka a same ka akan gaskiya ko za a tuhume ka akan abinda ka san kana da abinda zaka kare duk abinda ka san in ka shiga daki zaka yi shi baka shakkun komai to in ka yi to wace ka yi shi amma duk abinda kake tsoron to in wani ai za a gani to kaka ji wannan kar da ka aikata shi haka musulunci na da ilmin asiri da yawa haka abubuwa suke tafiya a ko ina idan abubuwa sun zo yanda kake a sannan kake a kan nan kake Allah ya gyara mana aladullukum ala ahli baiti yakfuluna lakum shin za mu yi muku nuni zuwa ga mutanen wani gida wanda za su dauki nauyin wannan yaro gare ku wahum lahu nasihun kuma su wannan mutanen gidan masu kyautatawa ne gare shi kaga na aita kusa tona ko ta kusa tona masu kyautatawa a gare shi Allah ya ce mene
فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
صدق الله
العظيم
الله سبحانه وتعالى فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ أتأشر يسمك ميدو النبي موسى زواج ما هي فيش كما عندنا فتاة أبايا شواء an yadda da shawararta aka ce taje ta zo da wanda za ta shayar da ta zo ta gaya ma mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ta taho tana zuwa ta bi layin masu shayarwa ana zuwa kanta ta dauki annabi Musa alaihi salam ta bashi nonon hagu bai ansaba wannan dama al'adar annabawa ce aka sai da rasulullahi da halimatu sa'adiyya ta zo ta bashi nonon hagu ya ansa sai na dama tana bashi na dama annabi Musa ya ansa ya sha gida ya dau murna da farin ciki yau ga dan matar sarki ya samu mai shayar da shi aka yi mata alhairi aka yi mata kyaututtuka kenan kuma ta koma gida ga danta da ta haifa ta je ta saka shi a ruwa yana talaka gashi ya je gidan sarki ya zama dan sarki kuma sarki na ba ta kuɗi ta shayar da danta kyauta wannan abu ya isa kudura Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun yi wannan ne kai ta qara aina hadan zuciyar ta nutsu wala ta hazana kar ta yi bakin ciki wali ta alama kuma ta san anna wa'adallahi haqqun cewa alƙawalin Allah gaskiya ne yayi mata alƙawali ta ce fa alqi fil yam wala ta khafi wala ta hazani ki je kwashi a hokan ki tsoro kake bakin ciki alƙawali na inna raduhu ilayki zan dawo da shi bai dawo da shi ba Allah ya ce to da haka dan ta san alƙawalin Allah gaskiya ne walakin na aktawan nasu la ya'lamun sai dai cewa mafi yawan mutane ba su san cewa alƙawalin Allah gaskiya bane da haka wannan shine wani yanki daga cikin tarihin annabi Musa alaihi salam tunda kuma za a canza bai ba wannan ma ba ga ashiddu wasawa za a fara gingimu na cikin gida tsakanin fir'auna da annabi Musa da alamomi har annabi Musa ya hijira ya tafi Madina wanda ganin sai mu kwana a wannan faifan sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya cece mu alfarma annabi alaihi salam sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul mustafa alkarim alhamdulillah nan za mu kwana mun sai fa akwai tamba amma dai kafin nan muna bukata daga ƴan uwa muna bukata addu'o'i saboda yanayin yanda abubuwa suke tafiya kusan kullum ba a rasa abubuwa na neman addu'o'i da sauransu da haka muna bukata daga ƴan uwa Allah kowa ya rinka taimaka mun da habbunallahu wa ni'mal wakilu 110 ya kafi 111 da haka da wanda suke anan a halarce da kuma wanda suke jin taratuttukan mu a ko ina mutanen Ghana mutanen Niger mutanen cikin nan kasar duk wanda suke ji muna barar kullum a ranka taimaka wanda hasbunallahu wa ni'mal wakilu 110 ya kafi 111 da ni Allah ya kiyaye mu ya tsare mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barakallahu alazim akwai tambaya babu kina Allah ya mana mu akwai wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am shi annabi ibrahim ana cewa baban shi wanda dai malaman ahlus sunna suka ittifaki cewa sunan baban annabi ibrahim tarihu tarihu shine baban annabi ibrahim mahaifi can da alqur'ani ke cewa isali ibrahim li abihi azara to shi azara ba musulmi bane kafiri ne kuma yana ma sassaka gumar kayana saida daka baban shi ne wan baban ka baba kake ce kanin babanka baba kake ce ba amma babanka yake ce mahaifi na daga mahaifin annabi ibrahim sunan shi tarihi in an duba cikin salsalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ibrahim sai a ce dinin tarihi to shine baban annabi ibrahim insha Allah Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun mu salati goma ga annabi wala